بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه وكان أعظم جنديه وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال لو لم تردني لما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يكذب عليه وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لأنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد وقد دل الأكل والنكل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونهلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفئت نكمه مثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايغك أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مو دبو أنا قوفر قولا أتكين غرن كسنا أولا يمتين لنا التلاتة درن لاربا ترى قوتن ذو القعدة هجرم مائكي صلى الله عليه وآله وسلم dubu 1433 wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan 9 miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karatu a cikin littafi mai suna Adda'u Wadda'u na Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine majalisin mu na 11 kamar ta yi wancan satin ya zama na 11 to amma ba mu samu mun karanta komai a cikin littafin ba saboda haka muka bar shi jawabi ne mai zaman kansa saboda haka wannan zai zama shi din daidai na 11 a jerin gwanan kuma majalisan mu na wannan masallaci wannan shine na 186 magana ce dai Ibn al-Qayyim yake yi akan addu'a da kuma alakar addu'a da kaddara alakar addu'a da kaddara abinda Allah ta'ala ya riga ya kaddara wa bawa ko ya rubuta masa cewa zai wakala gare shi to addu'a tana da alaka mai karfi da faruwar abun ko rashin faruwar abun mai kyau ne ko mara kyau ne kasancewar Allah ta'ala ya kaddara komai ya rubuta komai ba zai hana mutum yayi addu'a ba in Allah ta'ala ya kaddara amsar addu'ar sa akan abin da yake nema ko ya bashi abin da yake nema sai ya bashi damar yin addu'ar idan wani bala'i ne idan Ubangiji ta'ala ya kaddara dunkude masa wannan bala'in, raba shi da wannan bala'in, sai ya kaddara masa yin addu'a. Saboda ita kanta addu'ar kaddara ce daga cikin kaddarorin Ubangiji. Saboda idan kai imani da kaddara, to kai imani da cewa addu'a tana daga cikin kaddara. Saboda Ubangiji Ta'ala yana kaddara wa mutum yin addu'a dan ya kaddara masa karbar addu'a din. Wannan shi yake nuna cewa bawa ba zai fitar da tsammani ba, ba zai fitar da rai ba, ya rika jin cewa matukar Allah Ta'ala ya riga ya rubuta masa abu, to menene amfanin da zai sa ya yi addu'a? Idan Allah ya rubuta zai samu, ai zai samu, ya yi addu'a ko bai addu'a ba. Idan ya rubuta ba zai samu ba, ba zai samu ba. Haka nan abu mara kyau, idan Allah ya rubuta zai same shi, sai ya same shi, ya yi addu'a ko bai addu'a ba, ko kuma bai rubuta zai same shi ba, to ba zai same shi ba, ko ya yi addu'a ko bai addu'a ba. Wanda yake da irin wannan fahimta yake duban addu'a da irin wannan gani, to babu shakka yana da tawaya wajen fahimtar menene kaddara. Wanda wannan shi ne abinda Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala ya dauko bayani domin yayi wato domin yayi fashin baki akan wannan matashiya ko kuma akan irin wannan fahimta. Yace walamma kana sahabatu radiyallahu anhum a'lama al-ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bi hadha as-sababi wa shurutihi wa adabihi min ghayrihim. Yace kasancewar sahabbai, kasancewar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya kara musu yarda, sun fi kowa ilimi cikin wannan al'umma, wato sun fi kowa sanin Allah, sun fi kowa sanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, sun fi kowa fahimtar addinin Allah. Kasancewarsu da irin wannan sifa, kanu aqwama bi hadha as-sababi, sai suka fi kowa tsayawa kam da wannan sababi, wanda shine addu'a, rike addu'a da yin addu'a, wa shurutihi da kula da sharuɗan addu'a, wa adabihi da lura da ladubban addu'a, min ghairihim fiye da wasu wanda ba su ba. Wato kasancewar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tumbatsa cikin ilimi, sun fi kowa, sun ɗara kowa ilimi, sun ɗara kowa sanin Allah da sanin manzo sallallahu alaihi wa sallama da sanin addinin Allah, sai ya kasance sun fi kowa ganin mahimmancin addu'a da tsayawa a kanta da kuma lura da sharɗanta da ladubbanta. Wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwihi. Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yarda, ya kasance yana neman Allah ya bashi nasara ta hanyar addu'a a bisa abokan gabansa. Wato yana neman nasara a gurin Allah a bisa abokan gabansa ta hanyar yin addu'a. Wakana a'zama jundihi, wato addu'a ita ce mafi girman sojojinsa, wato duk sojojin da zai yi takama da su, waɗanda suke majiya ƙarfi, masana dabarun yaƙi, to a bayan addu'a suke, ba su kai addu'a girma da matsayi a gurin Sayyidina Umar ba. Saboda yana neman Allah Ta'ala ya bashi nasara a duk lokacin da ya shiga karawa da abokan gabansa ta hanyar roƙo da addu'a. وكان اعظم جنده وكان يقول للصحابه يا كسنجي yana cewa sahabbansa lastum tunsaruna bi kasra wa inma tunsaruna min as-sama, ba wai ana ba ku nasara bane saboda yawan ku, a'a, nasara tana samun ku ne daga sama, wato daga sama ne ake kaddara muku cin nasara. Ubangiji Ta'ala shine yake ba ku nasara ba dan yawan ku ba, saboda haka ku roƙi nasara a gurinsa. Wannan shine karantarwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, wanda Sayyidina Umar da sauran sahabbai suka gani daga wajensa. Za mu ga a yakin Badar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taƙarƙare wajen addu'a, yayi ta yin addu'a a fagen daga, wanda har gwadansa ya faɗi da kan kafadarsa. Sayyidina Abubakar ya rika ce da shi, kafaka munashadatuka rabbak, addu'ar ta isa hakanan, addu'ar ta isa hakanan. Amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da yin addu'a, saboda ya san cewa ba iyawarsa ko kwarewarsa ko dabararsa ko jama'arsa kawai za ta sa ya samu nasara ba, sai idan Allah Ta'ala ya so a samu nasara din. to wannan shine abinda sayyidina Umar yanzu yake fada yake to lastum tunsaruna bikathratikum ko bikathra wa inma tunsaruna minas sama ba da yawan ku ne ake sa ake ba ku nasara ba a kuna samun nasara ne ana ba ku nasara ne daga sama wato da addu'a to haka wannan tana nuna cewa sayyidina Umar yana daga cikin waɗanda suka san muhimmancin addu'a a cikin kowane yanayi ba sa rutuwa da zahirin abin da suke gani a ƙasa wa kana yaqulu ya kasance yana cewa inni la ahmilu hammal ijaba ni ba sha'anin wato karbar addu'a ne yafi damuna ba ba maganar a karbi addu'ar ne yafi damuna ba walakin hammal du'a ita addu'ar ita kanta wato ba a karba mun ba a indai samu in yi wannan shine abin da yafi damuna a rai in samu in yi addu'ar in nayi addu'ar to shikenan na gama abin da zan yi ta bangare na abin da ya shafi karba addu'ar kuma wannan abu ne na Ubangiji ta'ala shine zai karba saboda haka ni ta bangare na nayi nawa abin da yake nufi kenan la ahmilu hammal ijaba abin da ya shafi karba addu'a wannan ba nauyi na bane ba a kaina yake ba nauyin da yake kaina wanda nake so in sauke shi ne in yi addu'ar ni saboda haka kada ka dinga tunanin to idan dai za a karba ko ba za a karba ba wannan ba shi ne a gaban ka ba kai dai samu damar yin addu'ar kuma kai addu'ar in kai to ka sauke kai nauyin da yake kanka Ubangiji ta'ala shi kuma shi zai yi nashi fa idza ulhimtu du'a sayyidina Umar yace ni dai idan aka kinsa min addu'a wato nan aka samu aka bani dama na ji nayi addu'a fa innal ijabata ma'ahu to lalle ansa addu'ar tana tare da addu'a wannan alkawari ne daman Ubangiji ta'ala yayi ya du'uni astajib lakum ku roke ni in ansa muku Ubangiji ya hada ansa addu'a tare da addu'ar saboda haka idan har zan samu damar yin addu'ar to ina da sakankan cewa da yaqini cewa Ubangiji ta'ala zai karba addu'ar shi yasa annabi ya ce ibullahu wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini kuna jin sakankan cewa kuna jin tabbas Ubangiji ta'ala ba zai bar ku haka nan sakate ba zai ansa addu'ar ku wannan shi ne abinda ake son mu'mini ya zayyana da shi yake addu'a ya rika jin yaqini da cewa Ubangiji ne ya alkawari kuma inna Allah la yukhlifu al mi'ad Allah baya saba alkawarin da yayi kada ka rika yi irin dai to a dai gwada a gani kada ka rika yi irin an ce ya addu'a to bara dai mu gwada addu'ar ita ma idan kana haka baka da yaqini baka ji a ranka cewa Allah ta'ala zai cika alkawarin da yayi na cewa zai ansa ma wa idza salaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an haka Ubangiji ta'ala ya ce in sun tambaye na sun tambaye ka game da ni ce kusa nake ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni saboda Ubangiji ta'ala shi ya faɗi wannan shi ya dawo wannan alkawari to ka rika yadda da wannan alkawarin ka rika samun yaqini ka cire shakku da kokonto daga zuciyarka wa akhadha ash-sha'iru hadha fa nadhamahu mawaki ya dauki wannan ma'anar daga maganar sayyidina Umar ya sa ta cikin nazmi cikin waki yake cewa laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min judika fika ma'a watta li talaba yace ya Allah da baka nufi samun abinda nake fata nake nema ba na kyautar tafin hannunka da baka saba mun addu'a ba tunda har ka sabar da ni naji na saba da addu'a to wannan tana nufin kenan zaka bani abinda nake so an gane ko wato tunda har ka bani daman na rika ina roƙon ka inda a ce baka son in samu abinda nake nema to sai ka cire mun wato sai ka hana ni addu'a to amma tunda har ka sa nake jin buƙatuwa ta in yi addu'a wannan ya nuna zan samu abinda nake so فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة wanda duk aka kinsa masa yin addu'a to an so shi da an sa masa addu'ar sa wanda aka kinsa masa yin addu'a wannan yana nuna an so shi da an sa an shi addu'ar sa fa inna Allah subhanahu ya qul to dun Allah ta'ala yana cewa ud'uni astajib lakum ku roke ni zan ansa muku wa qala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an yace idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره اتكن سنن ابن ماجه حديث ابو هريره وانا مكا تي حديث لي حسن ابا يا غباتا مايكي صلى الله عليه واله وسلم يتي من لم يسال الله يغضب عليه وان دك با زي روكي الله با تو الله زي يفشي دشي وان دك zai kiro kon Allah ta'ala to zai tsinci kansa cikin fushin Allah wannan shine kamalar qayyubiyya ta ubangiji kamalar rahama ta ubangiji kamalar wadata ta ubangiji kamalul gina na ubangiji sabanin wani mahaluki wanda ba Allah ba yana kosawa yana gajiya da yawan bani bani amma shi ubangiji yana san bani bani din in ma baka zama mai naci ba wajen abaka 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 to sai ka tsinci kanka ma cikin waɗanda Allah yake fushi da su wanda ya nuna kamalar wadata ta ubangiji wa hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi wannan abin da yake nunawa wato wannan hadisin abin da yake nunawa cewa yarda Allah tana nan ta tabbata a cikin roƙonsa da da'asa wato idan ka roƙe shi kai masa da'a to anan ne zaka samu yardarsa anan ne zai yarda da kai ya amince da kai ya kusanto da kai ka zama dan fadarsa wa idza radiya ar-rabb tabaaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu idan kuma har Allah tabaaraka wa ta'ala ya yarda da bawa ya amince da bawa to babu shakka kowane alkhairi yana nan tattare cikin yardarsa idan har ya yarda da kai to ka sa ran kowane alkhairi zaka samu ko menene zaka samu kamar yadda yake cewa wala in sa'alani la utiyanna wa ila in ista'adani la uidanna tabbas idan ya roki ni sai na bashi kuma tabbas idan ya nemi tsare shi sai na tsare shi wato bawa in ya kai wannan mataki to yana tare da ansa addu'a ko da yaushe domin taba yin magana a wannan majalisi muka faɗi wasu daga cikin al'umma da Allah ta'ala ya kai su wannan mataki na addu'ar su ba ta faduwa wato idan har za su yi addu'a to sai an ganta a ƙasa sai an ganta ƙaro ƙaro irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas da ya kasance cikin ɗaya daga cikin waɗanda in dai suka yi wa mutum addu'a to sai ta kama shi sai ta kama shi irin su Ibn Sirin irin su Al-Hasan Al-Basri irin su Al-Qama Ibn Yazid An-Nakhai da sauransu suna nan da yawa wanda har Ibn Abi Dunya Abubakar Ibn Abi Dunya ya rubuta littafi katokam akan labarurrukan su sunan shi Mujabu Ad-Dawa waɗanda ake ansa addu'a su ya kawo kissoshinsu da dama waɗanda suka faru inda suka yi addu'a Alƙama mahaifiyarsa har gaya masa take da Allah ka riƙa a hankali ko wani abu ya shiga tsakaninka da wani karka yi addu'a saboda yanzun nan ne kamar annabi ya ce rubba ash'asa aghbara madfu'in 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu za a ka samu ash'asa wanda yake burinji tsafa haka yayi kura in ya zo guri kurarsa ake ture shi ake hana shi shiga ake amma da zai yi rantsuwa ga Allah yayi wa Allah rantsuwa ce wallahi Allah za sai kai kaza la abarrahu da sai ubangiji ya kuftar da shi sai ubangiji yayi wannan kamar yanda ibnu al-ala al-hadrami ya kasance cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk sanda ya addu'a to sai an gani shi yasa in aka shiga rubun tsumin yaki sahabbai suka ga alamar ba za su yi alamar kamar za a yi nasara akan su kamar za a ci galaba akan su sai su tsare shi suke yi addu'a ko yayi rantsuwa ce wallahi lanansuranna wallahi sai mun yi nasara to in yayi sai kaga an samu nasara to duk wanda ya samu yardar ubangiji har ubangiji ya ce ya yarda da shi to shikenan ya shiga cikin wannan fada kuma idan ya addu'a to sai ta karbu wala in sa'alani la utiyanna wallahi in ya roke ni sai na bashi kamar Anas ابن يعني أنس ابن النذر أنس ابن النذر لوكتين دي رنسوا والله لا تخسر ثنية ربيع والله بذا أكي هقول ربيع ما ينكم غاشتايا أبندا سيأكري هقول تنتاكري هقول هقول متى أبوك يرلي متى أنزو غمام مزال الله صلى الله عليه وسلم ماسو haƙƙi sun ce ba za su yafe ba annabi ya ce kitabullahi qisas kitabullahi qisas haka abinda Allah ya rubuta ya wajabta shine kisasi wasillu bisil saboda haka yanzu sai an yi kisasi an karya haƙurinta ita ma kai ta karya haƙurin abokiyar rigimarta sai ya ce wallahi la tuksaru sariyatu rubayya sai ya ce wallahi ba za a karya haƙurinta ba ya zai rantsuwa gashi gaban manzo Allah yayi hukunci ya ce sai an karya alqur'ani hukuncin Allah haka yace ana yin haka sai kun kamar an zuwa musu ruwan sanyi suka ci sun yafe sun yadda a basu diya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi yace to haka wasu daga cikin bayin Allah suke da za su yi rantsuwa sai Allah ya kubutar da su وهذا يدل على ان رضاه في سؤاله وطاعته وان ينا نون يرضى الله تنانن ا cikin roƙonsa da yi masa da'a wa idza radiya rabbu tabaaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu idan har Allah ta'ala ya yarda da bawa to dukkan wani alkhairi yana da cikin yardarsa kama anna kullu bala'in wa musibatin fi ghadabihi kamar yanda dukkan wani bala'i dukkan wata musiba ta tattara ne cikin fushinsa ce yayi fushi da bawan shi kaga bawan da baya roƙon Allah baya addu'a ko dan saboda girman kai ko kuma a'a yana ga addu'ar ba ta da amfani to wannan yana cikin fushin Allah in kware yana cikin fushin Allah to ya sani dukkan wani bala'i da musiba ta tattara cikin fushin Allah yana kan hadari shi yasa annabi ya faɗa wa al'umma su cewa to wanda ba baya addu'a Allah zai fushi da shi وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا إمام أحمد ياكاو أشكل للتافع الزهد كتاب الزهد رواية ننسى عبد الله ياكاو وانا أثري وترواية تناتي وأنا الله ألا يتنيني ألا لا إله إلا أنا باب أبو بوتاد جسكيا سيني إذا رديت باركت إذا نير دا سي إنسان البركة a cikin abin da ya yarda shi walaysa li barakatihi muntaha albarka ta ba ta da makura ba ta da matuka ba ta da karshe wa idza ghadibtu la'antu idan nayi fushi kuma sai in yi la'ana wala'nati tablughu as-sabi'a min al-walad la'ana ta kuma tana kaiwa ga mutun na bakwai cikin ƴaƴan wanda aka la'ana wannan asar imam ahmad ya kawo shi kitabu zuhd kamar yadda malai ya faɗa kuma sanadinsa sahihi ne zuwa ga wanda ya hikaito shi shine Wahab ibn Murabbi Imam Ahmad ya ji shi daga Abdul Razzaq shi kuma daga Bakkar shi kuma daga Wahab ibn Murabbi daya daga cikin Isra'iliyawa da suka musulunta a lokacin tabi'ai lokacin sahabbai ya musulunta kuma yana daga cikin malaman Banu Isra'il wato yana cikin malaman ahlul kitabi da yahudi ne asalinsa ya musulunta to ya karanta littattafai na yahudawa da yawa ya karanta abubuwan da suka shafi littattafai na yahudawa cikinsu da taura wacce aka shigar da abubuwa aka jirkita ta aka hargitsa ta ya karanta yana da kuma labaruka da yaji daga malaman bani isra'il sauraka da ya shiga musulunci ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da yi mutane wa'azi to cikin wa'azinsa yakan kawo irin abubuwan da ya rike a lokacin yana ahlul kitab yana bai yahudansa abinda ya karanta a cikin littattafai sai yakan kawo shi cikin wa'azi to wani abinda zai faɗa dama akwai shi alqur'ani ko akwai shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ba matsala dama can muna da shi ko ya faɗa ko bai faɗa ba mu mura da inda zamu karanto shi ko da alqur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan namu ne akwai abin da zai faɗa alqur'ani ya kore shi ya saba wa abin da alqur'ani ya zo da shi to wannan kaga ba za a karba ba ko shi ne ya faɗa ko ma waye ya faɗa ya saba alqur'ani da sunna kaso na uku wanda zai faɗa a alqur'ani ba a tabbatar da shi ba a alqur'ani ba a kore shi ba, sunna bata tabbatar da shi ba, sunna bata kore shi ba, wato ba a ce ba a yabi abin ba, ba a soke shi ba, wannan shine tsakatsakiya. To wannan shine annabi ya hadisu an bani isra'il wala haraj, ba iya kawo irin waɗannan ba laifi, amma an hana ku gaskata su a kai ko ku ƙaryata su. To ya riga kawo waɗannan a ciki, akwai wasu abubuwa waɗanda suke hurafat ne, tatsuniyoyi ne, ba su da asali, kamar da Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yake faɗa cewa Wahab Ibn Munabbih ya musulunta, amma ya riga karanto wasu abubuwa waɗanda suke cikin maganganun littattafan Banu Isra'il waɗanda ba su da tushe, ba su da asali, wasu ma abubuwan tatsuniyoyi ne. Wato irin wannan zaka samu har a koda yaushe zaka samu mutum ya yi wani ilimi, ya yi zurfi a ciki, kuma ilimin yana tattare da kwashe-kwashe da hayaniya da hargitsi, to ko ya dawo ya fahimta sai ka samu wani lokaci yana dan zamewa, yana bayani sai ka ji ya rubuta cikin tsohuwar ajiya. To irin wannan ai ana samu da yawa, sai ko a cikin mu kaga wanda ya nisa cikin wata bid'a, randa da ya tuba aka dawo ana tafiya da shi, to wata rana in ya tsaya da magana sai ka ji alamar bid'ar nan tana dan dawowa, ba wai yayi bane dan ya batar ko ya tutar, a'a abin ya riga ya zama masa jiki, ya riga ya tasiri a tare da shi, don haka sai dai a ji a rairaye, a ji abinda za a dauka, sauran kuma sai a ban masa kayan sa, yau da gobe ana gyara masa har ya gyaru. To irin wannan yana daga ciki, wannan maganar tawab ibnu ba tana cikin irin wannan abin nan din, saboda akwai abin da zai zama daidai ne, akwai kuma abin da ba zai karbu ba. Yanzu kamar wannan maganar da yace idza raditu baraktu, wannan dama haka yake, duk maganganun da suka gabata haka suke nunawa, in Allah ya yarda da abu sai ya sa masa albarka, wannan haka yake, duk maganganun da muka gabatar dazu abin da suke nunawa kenan. Walaysa li barakati muntaha, kuma albarka Allah ba ta da ƙarshe, ba za ka iya mata, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard, albarkatai ne ta sama ta ƙasa, ba za ka iya musu iyaka ba. Wa idza ghadibtu la'antu, haushin ubangiji zai jawo mutun la'ana, wannan haka yake, amma ƙarshen maganar wala'anati tablughu as-sabi'a min al-walad, wannan wala taziru waziratu wuzra ukhra, cewa idan yayi la'anci wani to har ɗansa na bakwai ma sai ya jiyo la'anar. To wannan sai dai in a yi wani dogon tawili, ko dogon tawili a ce irin abin nan na ko ya rika dan damuwa haka, ana ba da labarin kakansa yayi abin tsiya, an ce kaza an ce kaza, ya dan ji ba daɗi, kaga dai kakan nasa ya jawo masa, wataƙila ta irin wannan, amma ba wai Allah ya kama ɗansa ba. Daga cikin sahabbai akwai waɗanda iyayensu jimajiman kafirai ne, ɗaya Kirma ɗan waye, ɗan Abu Jahal, Safwan ibn Umayya ibn Khalaf, ɗaya daga cikin sannan ga Amr ibn al-As, As ibn Wa'il al-Sami, sannan ga Khalid ibn al-Walid, saboda za ka ga sahabbai manya wanda iyayensu manyan kafirai ne, da sun wahalar da musulmi, sun ci zarafinsu, sun ci mutuncinsu, ƙarshe sun shiga sun samu la'anar Ubangiji ta har abada, amma iyayensu kuma sun zama sahabbai waɗanda musulunci ya amfana da su. Saboda kaga la'anar da ta shafe su bata shafi ɗansu ma na kusa ba, bare har ta kai na bakwai, na kusa ba bata shafe shi ba. Saboda shi ma na bakwan Allah zai masa hisabi ne, zai kama shi da abin da yayi. Wannan shine ita ce ka'ida ta musulunci, ba a kama wani da laifin wani, wala taziru waziratu wazra ukhra, wanda yayi laifi shi abin yake shafa, ba zai shafi wani ba, ko dan sun hada kabila daya, ko sun hada gida daya, ko sun hada gari daya, ko sana'a su daya, ko fahimta su ma daya, ko da fahimta su daya, in wani yayi maka ba za ka abin nan ka je ka auka ma wani ba, ko da kuwa suna da fahimta daya. Za mu ga a Madina akwai mushrikai, ba wai babu mushrikai ba, mushrikan Makka sun ciwa manzo sallallahu alaihi wasallam zarafi, sun kuro shi da sahabbansa da abin yaƙe-yaƙen da ya duka mushrikan Makka ya bayyana ga mushrikan Madina ba ko kun taba jin wani yaƙi wani mushrikin Madina an je an annabi, saboda waɗancan su suka yi laifi su ma suka fito suka biyo shi har inda ya hijira, har inda ya hijira sun zo da niyyar sai sun ci mutuncin sa, kaga dole ya tashi ya yaƙe shi. Kaga wannan shine cikakken adalci. A Madina akwai Yahudawa iri-iri, akwai Yahudu Banu Nadir, Banu Qainuqa, akwai Yahudu Banu Quraiza, dukkaninsu abu daya hada su, su ne dukkaninsu Yahuda ne, dukkaninsu kuma ba musulmi ba, su musulunta ba, an samu ɗaya-ɗaya ku cikin sun shiga musulunci irin Abdullahi bin Salam, amma sauran da yawa yawancin su duk ba su musulunta ba, kuma addinin Yahuda. Kuma can kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tsiyata kundin su a Madina, bayan zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama abin ya fi ƙarfinsu. To za mu ga kowannensu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fafata da shi, amma kowa sai da ya laifinsa. Banu Nadir suka yi laifinsu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukunci a kansu, aka kore su. Amma ba a taɓa Banu Qainuqa ba, ba a taɓa Banu Quraiza ba, duk da gasu dai addininsu iri ɗaya ne, amma ba su suka yi wa Annabi laifi, wanda su suka yi su kaɗai ya hukunta. Sai da Banu Qurayza su ma suka yi nasu ya hukunta su, Banu Qainuqa su ma suka yi nasu ya hukunta su. Kowanne in ka koma sira sai ka ga cewa kowanne akwai abin da ya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗau hukuncin da ya ɗauka a kansa. To haka musulunci yake, la taziru wazaratun wazra ukhra, idan wani ya yi maka to abin ya tsaya kansa, kada ya shafi wanda shi bai je bai gani ba, ta yiwu yana nan ba yana tunanin yadda zai zo ku zama ɗaya. Yana da yana karanta littattafan musulunci ko yana so ya musulunta, wani can ya taɓo ka ka zo ka auka masa, kaga anan ka ƙara bazama shi, shi yana son yadda zai fahimci addinin ya zo ya musulunta, to ka ƙara tunzura shi, shi yasa dole ne sai an lura da wannan. Wa qad dalla al-aqlu wan-naqlu wal-fitru wa tajarub al-umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna at-taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardatihi والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. ما ليك وقد دل العقل والنقل هنكلي دنسي نا القرآن دسنة والفطر دفطرة أصل يد الله تعالى يالي تنان أدم ما ترد مثلا أدوش يسبع وتجارب الأمم دقوجي واترى يورع الأمومي على اختلاف أجناسها bisa sassabanin jinsinsu wa milaliha da addinansu wa nihaliha da ɗariƙunsu, duk waɗannan abubuwa da hankali da nassi da fitira da gogewa ta rayuwa, duk waɗannan abubuwa sun nuna anna taqarruba ila rabbil alamin, cewa kusantar Allah ta'ala, wa talabi mardatihi da neman yarda Allah ta'ala, wal birra wal ihsan da aikin alkhairi da kyautatawa halittunsa, min a'zamil asbabil jalibati li kulli khairi, suna daga cikin manya-manyan dalilai da suke jawo alkhairi, suke jawo kowane irin alkhairi, wato dukkan wani nassi ko wata aya ko wani hadisi ko kuma hankali naka da zaka zauna kai tunani da shi, ko kuma wato tajarub na al'ummomin da suka wuce, abinda suka gani suka shaida a rayuwarsu, kowane irin addini ma suke bi, kowace irin ɗariƙa suke bi, kowane irin jinsi ne, waɗannan abubuwa duka sun nuna cewa duk sanda aka samu bawa yana kusantar ubangijinsa ko bayi suna kusantar ubangijinsu, suna neman yardarsu, suna kyautatawa halittunsa, waɗannan abubuwa suna daga cikin manya-manyan abubuwan da suke jawowa waɗannan bayi alkhairi, suke jawo musu ni'ima ta rayuwa. To idan al'umma tana son ta samu kyakkyawar makoma, ta samu ci gaba, ta samu ni'ima, to ta kasance mai kusantar ubangiji ce da neman yardar ubangiji da kyautatawa halittunsa, wannan zai sa ta samu abin da take so. Wa'addadaha min akbaril asbabil jalibati likulli shay, sanan kishiyoyin waɗannan abubuwa sai daga cikin manya-manyan abubuwan da suke jawo kowane irin sharri. Haka alkur'ani ya nuna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna in kana san ka samu to ka kama hanyar Allah ka rike hanyar Allah in ka rike hanyar Allah ka kyautata to zaka samu abin da kake so na ka ji dadi a duniya ka ji dadi a lahira man amila amalan man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun haka wanda duk zai kyakkyawan aiki a nan yayi imani yayi kyakkyawan aiki mace ce ko namiji ne ko mace Allah ya ce to lalle za mu raya shi kyakkyawan rayuwa Allah ya ce astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin Allah ya ce ku nemi gafarar ubangiji wato ku sasanta ku yi sulhu da ubangijin ku kyautata alaka da ubangijin summa tubu ilai sannan ku tuba ku nemi ya yafe muku laifukan ku yursilis sama alaikum midrar zai sama zai sako muku da sama da ruwan sama ma maku wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum sannan ya kara muku karfi akan karfin da kuke da shi kuna da karfin arziki ya kara muku karfin arziki kuna da lafiya ya kara muku lafiya kuna da ƴaƴa ya kara muku ƴaƴa kamar da yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum bidrara wa yumdilukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ubangiji ya tura cewa idan har la ku yi abinda ubangiji ta'ala yake nema daga gare ku to duk abinda kuke nema na yarwa da walwala da jin daɗi da sakewa a rayuwar duniya da ubangiji zai ba ku to wannan yana nuna duk sanda bawa ya rike ubangiji ya koma ga ubangiji to zai samu dukkan alkhairi da yake nema akasin haka kuma zai haifar masa da akasin abinda yake nema fa mastujlibat ni'amullahi ba a taba jawo ni'imomin Allah ba wastud'ifat wastudfi'at nikamuhu bi misli ta'atihi wa taqarrubi ilayhi ba a taba jawo ni'imomin Allah ba aka ijiye aka ture azabar ubangiji da kamar aikata da'a gare shi da kuma neman kusanci gare shi wal ihsan ila khalqihi da kyautatawa halittarsa wato babu abinda al'umma za ta yi ta samu jin dadi na rayuwa in aka ce sa'ada aka ce jin dadi na rayuwa a fahimta ta musulunci ba wai ana nufin kawai ka samu kuɗi ba ko ka samu wani kyalkyale na rayuwa ba wai kawai na shine jin dadi ai babbar sa'ada ka samu hutu a zuciyarka zuciyarka ta zama ta huta babu hubu babu damuwa ba ta zama a tunkushe ba babu fargaba babu tsoro da razana kasa mana in ka samu kadan kadan din dai ishe ka in ka samu da yawa ka gode wa Allah ka ji cewa rayuwarka ta wato abin nan rayuwarka ta yi kyau ta yi haske baka ganin damuwa a ciki to wannan ita ce sa'ada amma za ka tara dukiya komin yawanta amma ba za ka iya bacci mai dadi ba kullun gabanka yana faduwa hankalinka a tashi kullun cikin rikici kake yau wannan ya sako ka a gaba gobe ka saka wancan a gaba yau wannan ya tsokano ka gobe ka tsokano wancan wancan ya cuce ka kana tunanin ka cuci wancan kullun a cikin irin wannan lissafi kake gashi tara dukiyar kake amma kuma kafi kowa tsoro kana tara dukiyar amma kuma kana ta tsoron talauci saboda haka duk wata kafa ta zalunci da zaka gani ba zaka iya hakuri ba sai ka bita sai ka shiga gani kake kamar in baka shiga wannan kafa ta zalunci ba zaka rasa dukiyarka babu tausayi babu rahama babu taimako a zuciyar mutum haka wannan ba ita ce sa'ada ba ita ce sa'ada ba akwai wanda ga dukiya Allah ya bashi shi ma ba zai iya cewa ga adadinta ba amma kuma yadda za ka yi bacci da mishari da mafarkenka mai ma'ana da mara ma'ana shi ba zai iya wannan baccin ba ba zai iya bacci ba sai ya haɗe ya afa wasu 'yan ƙwayoyi ko an danna masa wata allura sannan da yayi awa na awa uku to ya tashi ba fa kiyamul layli zai tashi ba a'a ba zai iya koma baccin ba ko ba tashi zai kiyamul layli ba sai dai ta saki saki ita saki saki to ina sa'ada take anan babu abinci ba zai iya ci ba gashi dai kana zaton komai yake so na ciye ciye da lashe lashe da tattata zai samu amma duk abin da za a kawo masa ba zai ji dadin sa ba sai ka je yana neman wani abu can daban wanda kai a gurin ka kana ga ba shine ba abin mai dadi ba amma shi yake so to kaga ashe sa'ada a samu kwanciyar hankali a samu nutsuwa wanda ita ce sa'ada zuciya ta fita daga fargaba da tsoro ta daina al-khawf min al-majhul bai san rayuwar da in ta gama ta kare ba yaya wani irin hali zai samu kansa a ciki ranar mutuwar sa ya zai ji in ya shiga kabarin sa ya zai ji in aka je arasatul qiyama farfajiyar ranar gobe al-qiyama za a yi sabi yaya halin sa zai kasance wajen hawan sirabi bai sani ba zai haye ko ba zai haye ba ballantana a zo magana aljanna yana ciki ko baya ciki kullun yakhafu min hadha al-majhul amma kuma ba zai iya motsawa wajen ya ga yadda zai samarwa da kansa nutsuwa game da wannan abin da yake tunani ba sai aka same shi wala saddaka wala salla to walakin kazzaba wa tawalla to kaga wannan duk irin abin da kake gani na ni'ima tare da shi ba ni'ima bace a kai kake ganin ta amma shi ya san abin da yake ciki shi ya san abin da yake ciki amma kai da kake cikin ni'ima ta imani ta yarda ta yakini kai kake cikin ni'ima yasa bayan Allah suke cewa muna cikin wata ni'ima da a ce masu mulki masu sarautar duniya sun san abin da muke ciki na ni'ima da sun yi rigima sai sun kwace mana law ya'lamul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisiyat da za su san ni'imar da muke ciki na kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi da walwala to da sai sun yi rigima saboda da suka saba da zalunci da sai sun ce wanda ni'imar ba sai sun kwace ba to amma ni'imar ce a zuciya kamar yadda ibnu taymiya yake cewa ana jannati fi sadri jannati fi sadri akwai wanda zai iya cire ma ba zai iya ba to shi yasa babu abinda mutum zai jawo wa kansa alkhairi kamar kusanci ga Allah da neman yardarsa da kyautatawa bayinsa ba kuma abinda mutum zai jawo wa kansa bala'i da musiba da hushin Allah kamar a ce yayi akasin waɗannan ya nisanci ubangiji ya kuma musgunawa halittar Allah ya musgunawa bayin Allah halittar ubangiji halitta ce da kai dan adam ba a yarje maka ba kace zaka musguna ma wani ba bisa haƙƙi ba kowa ne mu musulmi mun san da wannan annabi yake gaya mana cewa dakhalatil mar'atu fi hirra mage a dalilin mage Allah ya jefa ta dakhalatil nar fi hirra Allah ya jefa ta wuta dakhalatil mar'atu ibra'atun nar fi hirra ta tsare ta bata bata abinci ba bata sake ta taji ta nema ba lahiya atamata habasata lahiya atamata wala tarakata ta'kuru min khashashil ab bata ciyar da ita ba bata barta taji ta nema ba ta sa ta a cikin keji ta kulle magan ta mutu Allah ya ce a tafi da ita wuta to ina ga wanda zai ajiye mata a gida ya bar su ba ci ba sha ba sutura ba kula da ilimin su da lafiyar su wani a neme shi a rasa ya gudu ya haifi ƴaƴa ya auri mata amma ya kasa ciyar da su ko shayar da su gashi kuma ya zo ya tsare su zamansa suke idan har Allah ta'ala zai jefa wannan mata a cikin wuta saboda ta tsare kyanwa ta tsare magi bata bata abinci ba bata kuma kyale ta taje ta ne ina ga wanda zai tsare dan adam bai bashi ba bai ciyar da shi kuma Allah ya dora masa haƙƙi ya ciyar da shi babu shakka idan muna karanta wannan za mu san cewa ashe akwai kurakurai banya a cikin rayuwarmu wanda ko menene sai dai mu nemi lutufin ubangiji kawai sai dai mu nemi ladubin sa, amma ba wai dan ba mu cancanta yi mana abinda muke gani ba, mun cancanta wa ziyada, sai dai kawai Allah ta'ala ya mana ladubi, ya tausaya mana, ya rangwama mana, shine kawai abinda zamu nema a gurin Allah. Amma ba za mu ce ba mu cancanci abinda muke sani ba, Allah ya shiya shi mu. Bale ce wa qadarat taballahu
subhanahu husul alkhairati fid dunya wal akhirati wa husul ash-shururi fid dunya wal akhirati fi kitabihi alal a'mal tarattub aljazaa'i ala ash-shart wal ma'luli ala al-illa wal musabbab ala sabab wa hadha fil qur'an yazidu ala alf mawdi فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهذا كثير جدا
ما لا يشي وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يا جنا samun alkhairai na duniya da lahira da samun sharri na duniya da lahira a cikin littafin sa ya gina samun waɗannan abubuwa akan ayyuka tartibal jazai ala shaqi kamar yadda ya gina sakamako akan sharadi ko wal ma'luli ala al illati ya gina ma'lul akan illasa wal musabbabi ala sababi ya gina musabbabi akan sababin sa wato ubangiji ta'ala ya gina samun alkhairi na duniya da lahira sai an yi wani aiki ko sai an yi wasu ayyuka sannan akan samu alkhairatai na duniya ko na lahira kamar yadda samun sharri ya samu mutum ko ya samu wata al'umma ko ya samu wata kasa a nan duniya ko ya same su a lahira ubangiji ya gina wannan akan ayyuka da za su yi ayyukan da za su yi su zai haifar musu da wannan wato kaga wanda ya nuna ba wai shikenan ka zauna ka ci kaddara ba tunda akwai kaddara shikenan ba ruwanka ko bai zai kai ya kawo a'a ka sani komai ubangiji ya rattaba shi ya dora wannan akan wannan yadda illa al-ma'lul ba zai samu ba yadda al-ma'lul yake samu idan ka samu illarsa idan ka samu wuta tana abin nan mutum ya sa hannu to zai ji zafin ta rana ta fito za ka ga hasken ta al'illa al-ma'lul yana zuwa ne saboda wujudul illa kamar yanda as-sabab yake samuwa al-musabbab yake samuwa idan aka samu sabab tun wani virus ya shiga jikin sa na cuta a ga alamar cuta a jikin sa sabab din cutar shi yana samu wannan virus din an gina samun da akan yin aure da kusantar matar koshi akan cin abinci ko koshi daga kishi akan shan ruwa ko samun magani abinan waraka akan samun maganin cuta wannan shine bina'ul al-asbab al-musabbabat ala asbabiha al-ilal al-ma'lulat ala ilaliha malai ce wa hadha fil qur'ani yazidu ala alf mawdi'in wannan magana da ya fada dalilanta al-qur'ani ya haura guri dubu inda Allah ta'ala ya nuna cewa abu kaza ya faru saboda kaza da yake nuna ubangiji ya harhaɗa abubuwan yadda suke haka din idan aka samu wannan sai a samu wannan aka samu wannan sai a samu wannan ce alqur'ani in aka ce za a kawo wannan gurin kamar yadda yake faɗa a cikin miftahu daris sa'ada ibnu qayyim yake cewa da a ce a alqur'ani ko a sunna guri 100 ne ko 200 da sai mu kawo su duka da ce dalilan 100 ne ko 200 da sai mu koro maka su gaba daya yace amma ya haura dubu kaga a ce za a kawo wannan dalilai dubu kaga ina gani sai mu sai kusan karatu mu wannan masallacin sai kai karshe ma bamu gaba waɗannan dalilan ba. To shi yasa Ibn Qayyim sai ya takaita akan misalai da za su nuna maka haka ka ƙara yadda a cewa komai Allah ta'ala ya sanya masa sababi, idan aka same sababinsa sai a same shi, idan kana neman abin to rike sababin abin bi hanyar abin nema abin, to in kan bi hanyarsa ka nemi sababinsa sai ka samu musabbab din, amma kawai ka zauna ka ce abin zai ko kuma a'a abubuwa suna faruwa saboda abu kaza ya faru, duk sanda aka kuma samun irin wannan abu ya faru to wannan sakamakon zai ƙara faruwa. Kawai da ake cewa ta harakatu tarikh majmu'at ahdath ne, wato tarihi gaba ɗaya na ɗan adam da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya tun kafuwar duniya har zuwa tashin alkiyama, abubuwa ne da suke faruwa asbab ne wa musabbabat, abu ne zai faru sai ya haifar da wani abu, to duk sanda aka samu irin wani abin ya faru to fa zai haifar da irin wannan fa, sai kuma an ɗau wani mataki na a ga an hana faruwar sabab din, amma in dai za a samu sabab din to za a samu, in za a samu sabab din to za a samu sabab din, shine watilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas, wace ce sunnatu tadawul, musulmi sun rike addininsu, sun rike karamarsu, sun yi aiki da koyarwar annabinsu sallallahu alaihi wa alihi sallama sai samu ɗaukaka, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sai su samu ɗaukaka, sun saki wannan imanin, sun saki karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam, sun saki koyarwarsa sai su samu kaskanci, haka abun zai yi ta tafiya, duk sanda suka dawo kan tafarki sai su yi sama, duk sanda suka saki hanya sai su yi ƙasa. Inna Allah azana bi hadha ad-din bil Islam fa mahma taghayyara al-izzata bighayrihi azallana Allah, kamar yadda Umar yake faɗa, daraba ba komai ko ba kowa kowa bane mu, ba mu zama wani abu ba, wata al'umma da ake tsoranta, lokaci ɗaya Allah ya kawo musulunci sai gashi mun ɗaukaka, sai gashi manya-manyan ƙasashen duniya suna tsoron mu, bal ma sun dawo ƙarƙashin mulkin mu, to duk sanda muka ce za mu nemi kuma ɗaukaka da wata hanyar ba wannan ba to sai Allah ya kaskanta mu. To shine watilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas, ita ce sunnatu tadawul, wato ubangiji ta'ala ya halicci duniya akan ta. Kuma da yace abinda yake nuna mana haka a Al-Qur'ani yana nan tili fal a cikin Al-Qur'ani, gurin ya fi dubu da hanyoyi daban-daban bi turuqin mutanawwi'a, fataratan yurattibu al-hukm al-khabari al-kawni wal-amr ash-shar'i 'ala al-wasf al-munasib lahu, wa lokaci ubangiji ta'ala ya gina hukunci al-hukm al-khabari al-kawni, hukunci ne da Allah ta'ala ya labarta mana kuma ya wakana ya kasance ubangiji ya kaddara shi, ko kuma wani umarni ne na shari'a da ubangiji ya umarni da shi, ubangiji ya gina abinda ya biyo ko ya abinda wannan ya haifar da wannan hukunci, ubangiji ya gina shi akan wata sifa da ta dace da wannan hukunci, wato ubangiji zai gaya mana cewa ga wata sifa, sifan nan ita ce ta haifar da wannan hukuncin, hukuncin nan ya zama hukunci ne kauni kadari ko ya zama hukunci ne shar'i, ko ya zama kauni kadari wani abu ne da ya faru ba wai dan Allah ta'ala ya yarda da abin ba, a'a ya faru saboda wani sabab, ko kuma hukunci ne shar'i, ubangiji ta'ala ce ku kai kaza ku kai kaza zan ba ku aljanna, yace ka qaulihi ta'ala falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiratan khasi'i, falamma atau amma nuhu anhu, yayin da suka yi girman kai game da abinda muka hana su, suka yi girman kai suka ki barin abinda muka aka hana su, qulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan ku zama birai khasiina kuna kaskantattu, wanda yazo a kissar ashabus sab asaluhum an ashabis wasaluhum an alqaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim shaytanuhum yawma as-sabt shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, waɗannan mutanen a wasu ce lokacin annabi Dawud ne sun kasance kalkariya ce wacce take kusa da alkariya ce wacce take kusa da al-bahr, sun ce ana nufin al-bahr al-ahmar wannan red sea ko kuma bahr al-tabariya, wasu ce aqaba ce wasu ce ba aqaba bace nan take kamar kusa da abin nan yankin Jordan a yanzu, shine sune hadirat al-bahr kusa da teku, alkariya ce kusa da teku, idh ya'duna fi as-sabt lokacin da suke wato wuce iyaka ta'addanci a ranar Asabar, wato suke keta alfarma Asabar. Alfarma Asabar shine Allah ta'ala ya jarrabe su, yace Asabar kada su yi aiki, aka hana su yin kowane irin aiki, ba za su fita kasuwa ba, manomi ba zai tafi noma ba, dan kwadago ba zai tafi kwadagonsa ba, ba wanda zai fita, sai dai su zauna a gida. A musulunci ba wannan, a musulunci ba wata rana da aka haramta maka aiki, duk sanda kake so ka fita aikinka, ka duba ta ranar Juma'a, ita ce dai babban rana Idi da Allah ya zaba mana, ce fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, an gama sallah ku fita ku watsu, ku tai ku je ku nemi arziki, ku je ku nemi arzikin Allah. Haka ba wata rana da aka haramta maka yin aiki a ciki, in ka huta dan kanka, kai ka sa kanka, in ka ce ba za ka huta ba, kai kullum sai ka fita kasuwa ka fita, Allah bai hana ka ba. To su Allah ya jarrabe su ne dan a ga da'asu, saboda taurin kansu da mujirewa su. Shi Allah ce idza aduna fi sabt id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a, lana asabar sai ya zamana kifayen suna zuwa, daman abinda suke fita aikin da suke fita su ne kamun kifi, to sai Allah dan ya ƙara jarraba su, sai ya sanya rana Asabar sai kifayen su fito su yi cincirin da wani kan wani, su yi sahu a bakin teku, kawai ka suna ganin su. Ba wai dan tana Asabar ba, a'a dan Allah ya jarraba su, shi yasa sai Asabar din sai ya turo kifin bakin teku su rika ganin su dodo dodo, shine shur'a, wani kan wani. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, ranar Lahadi da Litinin, talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, sai su ga fa yau ba kifi, ranar Asabar sai su ga kifi, ba dan komai ba, Allah ya jarraba da su. Kazalika nabluhum, Allah ya haka ne dan ya jarraba su, bima kanu yafsukuna, saboda fasikancin da suka rika yi, a ce kaza su ce a'a, a ce ku yi kaza su ki, sai Allah ya so jarraba su. وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. سيدا مرأة تكنسو أنسى مسالحي وأن ذاس رك أيهم وأزي إن أمبتوكا من كيفهم ذاس رك أيهم دبارة سيدا سألنا كوما لا نرجو معه تددل سيدا دس ساقوما سأقرم سيدا أنتي كسفتو سورانا السبر kifin in ya taru ranar Asabar ya cika koma, shikenan ranar Lahadi sai su kwashi, wai Allah za su yi wayo hila, sai masu hankalin cikin salihai suka rika musu wa'azi, suka yi wa'azi suka yi wa'azi, amma ina ci hanyar cin abincin su ne, ya za su yi, ka san wani yana aikata haram kana nuna ce to shi Allah ya jarrabe shi hanyar cin abincin sa ne, ya zai yi hanyar cin abincin sa ne. Wasu suka ce kai a kyale su su je su yi ta yi, wasu suka ce a'a mu za mu ci gaba da yi musu wa'azi dan mu yanke musu hanzari, kuma an je gaban Ubangiji ma'aziratan ila rabbikum, mu yanke hanzari kada Ubangiji mu ya tambaye me yasa kuka dakata, Allah ya dora muku ku yi wa'azi, me yasa kuka daina yin wa'azi, to sai mu yanke hanzari ba za mu ba za a tsitse mu a ce dan me muka daina, shine ma'aziratan ila rabbikum walallahu yarju. Falamma nasu ma zukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يا يند سك مانتا وأزند أكي مسو معنا سك مانتا سك برس دا وأزند أكي مسو أنجينا الذين ينهون عن السوء سيمك تسيرر دا عذاب تدو سيمك تسيرر دا دا وأن نسك هنا وأن ممونا أيكي نسابا الله. وأخذنا الذين ظلموا مك كام الظالمان تكنسو بعذاب بئيس دا ممونا عذابا bima kanu yasqun, saboda abin da suke yi na fasikanci. Walamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi, yayin da suka yi girman kai suka ki barin abin da aka hana su, Allah ce kunu qiradatan, anan mahallu shayid, Allah ya ce da su kunu qiradatan khasi ne saboda me, saboda lamma atau amma nuhu anhu, ashe kaga ba haka kawai suka zama qiradatan ba, sai da suka yi abin da ya jawo haka, saboda wata sifa da suka sifantu da ita wacce ta dace a yi musu wannan hukuncin, wannan shine abin da Ibnul Qayyim yake nufi anan. Falamma asafuna taqamna minhum, وأغرقناهم أجمعين وجعلناهم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وأن سوكم متانا فرعون الله تعالى يتور موسى النبي موسى عليه السلام أما سكا جادا النبي موسى سكا يلقي ما دشي سكا ما ولنس توتد دشي فرعون يكا كجدا يجازو تكيم قطع سكا دولي ما سكين دي الله تعالى يتور فلما آسفونا يهند سكا باتا من علي يهند سكا فسا تامو انتقمنا منهم sai muka kama su da hushinmu fa agharqnahum ajma'in da haka muka nitsar da su gaba daya jannahum salafan wa mathalan lil akhirin muka sanya su zama wadanda suke na baya da kuma za a buga misali da su a wa'azantu da su wadanda za su zo da karshe su dau izina da wa'azi daga gare su shi ma anan za a ga dalilin da yasa Allah ya musa ka falamma asafuna yayin da suka fusata mu wato ubangiji bai sanya su bai musu wannan hukuma ba sai da suka nemi wato suka fusata ubangiji haka nan a wani gurin Allah ya ce wa sariqu wa sariqa faqta'u aydiyahuma da barawo da barauniya ku yanke hannayensu me yasa za a yanke hannayensu saboda sariqa saboda sata kaga sata ita ce sifar da ta dace da hukuncin da Allah ta yi kaga ubangiji ya gina hukuncin al'amuru shar'i anan faqta wa aydihuma ya gina shi ne akan ne akan wani wasfi wata sifa wacce ta dace da wannan ita ce as-sariqa wacce zamu gano ta wannan sifa din zamu gano ta daga ismul fa'il da aka bude magana da shi was-sariqu was-sariqatu kama az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma 100 jalda hakan Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal khashi'ina was sa'i was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dhakirina Allah katiran wal dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima za mu ga sakamakon da ubangiji ya faɗa daga ƙarshe saboda wata sifa da su waɗannan mutane suka sifantu da shi ne da su ne wannan sifofin su suka jawo ubangiji ya musu wannan sakamako shine anan an rattaba an gina umarni na shari'a ko wani al'amari na shari'a akan wata sifa da ta dace da wannan ubangiji ya faɗi waɗanda suka sifantu da sifar musulunci sifar imani wato musulmi maza da mata da mu'minai maza da mata da masu da'a maza da mata da masu gaskatawa was-sadiqina was-sadiqati da masu gaskatawa maza da mata was-sabirina was-sabirati da masu haƙuri maza da mata wal-khashi'ina wal-khashi'ati da masu khushu'i kaskantar da kai wajen ibada ga Allah mazan su da matan su والمتصدقين والمتصدقات ده ماسو بعد صدقه مزا ده ماسو بعد صدقه ماتا والصائمين والصائمات ده ماسو عزمي مزا ده ماسو عزمي ماتا سنه والحافظين فروجهم والحافظات ده ماسو كياي فرجنسو مزا ده ماتا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ده ماسو ينذكري مزا ده ماتا سي الله تي عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وبنجي الله تعالى يا تعالى ده مسو وتا غفره ته مسمن ده وني لادا مي جرما malai cewa haza kathirun jiddan wannan yana da yawa kwarai da gaske alqur'ani inda Allah ta'ala yake fada hukunci wani abu da ya faru na kaddara ko wani abu da ya faru na hukuncin shari'a saboda wata sifa da wannan wanda abin ya faru a gare shi a kansa wata sifa da ya siffanta da ita wacce ta dace da wannan hukunci malai zai ci gaba da kawo mana misalai iri-iri dan ya ce wataratan wataratan to zai ci gaba da wataratan wataratan Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan tambaya yake yi yake cewa me ya kamata ya rubuto da larabci ne amma zan dan faɗa abin da Hausa shin me ya kamata mu'mini ko musulmi ya ce idan irin wannan bala'i ya faru, ce ina nufin cutar da Allah da manzansa, za mu ce ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ko za mu tsire musu kamar yadda aka tsine ma waɗanda suka gabace su na kafirai fajirai? To har kullun shi musulmi yana da fitila da take haska masa ko menene, wato babu wani abin da zai samu musulmi waya zama ya ɗiba wuce ya rasa a musulunci me ya kamata yi, sai dai kawai dai wani ya sani wani bai sani ba. Kamar yadda muka faɗa a wancan satin, wani cin zarafi da cin mutunci da izgili sunna ce da Ubangiji Ta'ala ya gudanar, sunna ce kadariya kauniya da Ubangiji ya riga gudanar da ita cikin annabawansa duka. Babu wani manzo da ya zo face Allah Ta'ala ya jarrabe shi da waɗanda za su yi ta masa izgili, suna ta masa wulakanci da abubuwa da sukhriya iri-iri tun kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Nuhu kullama marra alaihi mala'u min qaumi sakhiru min, duk sanda suka wuce ta gaban shi sai su ta masa izgili, sun ga yana sassaka jirgi, ce an kuma bar annabtan ne ba ci, an koma sassaka kuma me kuma ake sassaka, wani abu ne kuma wannan, mu ne ba mu san irin wannan sassaka taka ba, tunda a lokacin ba a san jirgin ruwa ba. Shi ne farko wanda ya fara yin jirgin ruwa da wahayi, Ubangiji ya masa wahayi. A lokacin dan Adam bai san wani abu jirgin ruwa ba, shi yasa suka ga yana yin wani abu suka kasa gane shi, sai suka karka masa izgili. Haka duka annabawan Allah, walaqad istuzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, wan kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wal zuburi wal kitabil munir wal kitabul munir. Babu wani annabi da yazo face an yi masa irin wannan. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam a sirar sa muna gani karanta, zai zo ya sujjada a gindin Ka'aba, su Abu Jahal su ce a je a dauko tumbin raquma, tsohuwar raquma a dauko tumbin a zuba masa a kansa, izaya jasadiya ba wai ba ta bagana ba a jikinsa, a yakin hudu har kwakwaransa suka balla masa. Kafin nan lokacin da ya je Ta'if ya je ya kira wasu, ya ga mutanen Makka nan sun sako shi a gaba, ko zai samu jama'a a can, me aka yi masa? Karanta asira, jifansa aka rika yi, jifansa aka rika jifansa da duwatsu. A lokacin mala'ika Jibril ya zo ya ce a tare da ni ga mala'iku guda biyu wanda aka ba su abin da sha'anin duwatsu gaba ɗaya a hannunsu suke, in ka ba da umarni kawai yanzu su haɗa duwatsun Makka gaba ɗaya su birsike mutanen nan. Annabi ce a'a, ka a yi haka, ta yi Allah cikinsu ya fitar da wanda ta ɓaɓansu ya fitar da wanda za su yi imani, za a birsike su kuma shi kenan. Ce Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ce haka wani annabi ya rika faɗa lokacin da mutanansa suka yi masa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ka duba ba wai nema musu gafara ba ma, har da ba da uzuri, fa innahum la ya'lamun. Lokacin da aka ce da shi, ya Rasulullah ala tal'anul kuffar, ba za ka yi la'anin ka la'ance su ba? Yace inni lam ub'ath la'anan, ba a aiko ni in zama mai la'ana ba. Me Allah ya ce, ya alaiku manzo Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bai ce rahmatan lil muslimin ba, ko lil mu'minin, lil alamin. Kalmar alam dukkan wani mahaluki ya shiga, duk wani abin da Allah ya halitta, mutum ne ko aljandabba ne ko tsuntsu ko me shi, saboda haka ya shiga cikin wannan abin nan, wanda cikin kalmar rahmatan lil alamin yace ana rahmatul muhdat, daka annabi sallallahu alaihi wasallam la yuqabilu al-isa'ata bil-isa'a in an masa ba daidai ba shi ba zai yi ba daidai sai yayi mai kyau idfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa dhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadd azim to babu wanda yake yadfa'u bis yadfa'u as-sayyi'ata bil-hasana irin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk waɗanda za su yi irin waɗannan za mu roƙi Allah ya shiryar da na shiryarwa waɗanda za su shiryu Allah ya shiryar da su ba inda aka ce kai addu'a duk kafirai su halaka ko duk fajirai su halaka babu wannan wannan sunna ce kadariya dole a samu musulmi a samu wanda ba musulmi ba ba zai yiwu ba kai addu'a duk a gaba ɗaya share doron ƙasa da kafirai wanda kai ba ka san iya tida ne fi addu'a ta'addanci ne a addu'a ka ce Allah ya kashe duk kafiri a doron ƙasa kai ma ka san ba zai yiwu ba karshe ba wanda za a kashe gaba ɗaya zama doron ƙasa ba kuwa su ne mu'minan domin abin nan alƙiyama la taqumu illa ala ashrarin nas mu'minan ne za su kare ba wai kafiran ba to kan kana dai ba wani abin da ubangiji ta'ala bai hukunta wannan ba saboda in za ka yi addu'a waɗanda suke azzalumai daga cikin su ba za su shiryu ba Allah ya yi maganin su Allah ya yi maganin su wanda kuma za su shiryu Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su wanda ba za su gane ba Allah ya yi maganin su lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika addu'a kan wasu kabilu ar-ra'al wa zakwan wa asiya fi asatillahi wa rasula saboda sun takurawa mu'minai annabi ya rika yin addu'a a sallolin sa biyar qunutun nawazil yana cewa allahumma la'an ra'ilan wa zakwan wa asiya wa lihyan wa asiyata asatillahi wa rasula Allah ya saukar masa da aya laysa laka min al-amri shay aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun fataraka rasulullah ce abun ba a hannunka yake ba shi yasa ba za ka zo kana addu'a ka ce Allah ya kashe kafirai Allahumma qtulhum wa la tugadir minhum ahada ka ce ba da a gaba dai ka abu ko daya wannan haka wanda akwai itida addu'a waɗanda za su shiryu Allah ya shiryar da su azzalimai matuta Allah ya maganin su shi ya san hanyar da zai kare musulunci da musulmi daga zaluncinsu zai karɓi ransu ne in ya ga dama zai halaka saukan musu da wani abu ne da ya shafe su a'a zai hana su sakat ne zai sallada musu wasu ne daga cikinsu su yi ta gana wa junansu azaba shi dai ya ga dama ya abin da yake so amma kai laysa laka min al-amri shay aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun saboda musulmi yafi kowa samun haske idan yafi kowa sanin madafa idan wani abu ya zo saboda idan za mu koma alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko ba za mu yi mamakin haka ta faru ba ba za mu yi mamaki ba dama sunnar ubangiji ce haka ya riga ya tsara a yi ta samun irin wannan kuma ku duba wani abu na ubangiji hakan da ta faru yadda duk rahotanni suke nunawa alqur'ani da aka fassara zuwa turanci a ƙasar turai wato an yi cinikin sa yadda ba ka zato da littattafan musulunci ba ma a Amerika ya irin kasashen Faransa din nan wanda na karanta rahotanni daban-daban da suka ce su ba su taɓa samun ciniki na littattafan musulunci irin wannan lokacin saboda ai wani lokacin zai wani a wannan lokacin zai ce wai shi waye wannan da aka tsana din nan wai waye shi to a lokacin kuma zai fara bincike anil haqiqa to ko wani haqiqa ce ba so ya sani shi yasa ake dama lissafin in aka dama lissafin aka bata shi sai ka ji baka san to a lokacin kuma sai Allah ta'ala ya sa ka karanta kissar musulunta Abu Zar al-Ghifari ka karanta musulunta sa a cikin sahih Bukhari da Muslim a lokacin Qurayshawa sun ajiye mutane a bakin gari sun ajiye wasu wadanda suke makusanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam da bako ya zo zai shigo maka sai a ce to kaga akwai wani makaryaci yana nan matuci mahaici mayaudari makaryaci mai kaza mai kaza mai kaza masa yirci
zaka je yana cewa kaza kaza kakka yadda ka saurare shi tun daga bakin gari a bata shi sai da in yazo da ya ji an ce ga annabi ce na zai kawo da kai haka suka rika yi dan su yaki da awar annabi sallallahu alaihi wasallam a bata shi wannan shine hamla ilamiya din wannan media propaganda din da kike gani yanzu ana yi irin ta can daman an yi kowanne dai kawai akwai irin hanyoyin da zai yi ta ne su a can ba su da hanyoyin internet su nima waye waye to sai a tura wani bakin gari ya je ya tsaya to a nan wani lokacin wasu sai mun zo hannan ga mu ga maka ba za mu ƙara samu wallahi sai mun ji wasu kuma sai su juya Abu Zar kabilar Gifar ne ya tura dan uwansa yace je yana jin labarin wani ana ta cewa ana ta cece kuce yaje ya samu masa labarin sa ya sada da ya shiga yaje ya jiyo komai game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da tarihinsa da amanarsa da gaskiyarsa da waye da waye da waye ya dawo ya gaya wa Abu Zar yace gaskiya na ji amma ga yadda naji tarihinsa a farko ga abin da ake faɗa Abu Zar yace baka gamshe ni ba sai na je da kaina na ji so wannan abubuwan ba za su hana hasken ya je ga waɗanda ba a so ya je wajen su ba kai dai ka rike koyarwarsa ka yada ta ka karantar ka fito ka faɗi waye manzon Allah ka bayyana sirarsa wasu aka a Birtaniya ai abinda suka yi da aka yi wannan din sai suka samu fassara alqur'ani suka samu tafai na sirar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin turanci suka yi tarabawa to ni na tabbata waɗanda za su musulunta a dalilin wannan Allah kaɗai san adadin su zaka kakkafin da ƙauna kakkafin da rai kada kuma a hana ka amfani da tunaninka kai amfani da tunaninka amma dan ka je kai ta ƙone-ƙone kai ta ife-ife kai ta zage-zage wannan shi ma dama abin da ya iya kenan shi ma sai ya yi in kai zage ya zage kai la'ana ya la'ana kai tsinuwa ya tsinuwa baka ɗara shi da komai ba shi yasa za mu ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam babban misali ce annabi sallallahu alaihi wasallam shiriyar al'umma yake so ba fatansu ba akwai waɗanda miyagu ne Allah ta'ala shi wannan innaka fainaka almustahzi'in haka Allah ya ce isda bi ma tumar wa arid anil mushrikin innaka fainaka almustahzi'in waɗannan ka bar mu da su mun isar maka su ka kyale mu da su kai ka je ka fasa abinda muka umarce ka da shi isda to kai ma haka ya kamata ka rike wannan uslubi amma yanzu ka yi duga ka je kofar gidan sarki ka yi to sarki ne ce ai ko ba zai kamo maka wanda abu ko me zai maka shi ma abin fa yana da masa abin shi ma ba dadin sa yake ji ba kai inuwa ka kona tuta kai waye to sai ne tun ba ne ka kona sayan sa kai da kuɗi ma an taka ka kona saboda haka kada mu shagalta da abin da ba shine strategy ba strategic plan zaka samu wanda zai dore ba na dan lokaci ba to shike da kai hanyar dan lokaci ka koma dan wuyu ya ci gaba da shan wuyun sa dan jagari ya ci gaba da jagariyar sa mai shan madara ya ci gaba da shan madarar sa to bai aka yi kenan wani kayan baye da suke cewa madara ya ci gaba da shan kayan baye sa ba wai madara irin ta shayi ba kaga ba wani abu canji da aka samu amma lokacin da za a ce ba za a fata manzo Allah kai kuma ka ce ni kuma shi nake so kuma shi zan bi kuma ai dinin sa zan yi wannan shine tahaddi shine kalubale a ce ba a za kai ka ce shi kake so kuma shi zaka bi kuma addinin sa zaka yi kuma sunnarsa zaka yada kuma karantarwarsa zaka koyar to anan ne ka birkita musu lissafi Allah ya samu dace to mun ci ya lokacin namu kuma tambayoyi Allah ya yi hakuri ina da uzuri Allah ya sa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi